This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar PDP mai shirin barin gado ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin abin da ya sa ta sha kayi a zaɓukan da suka gabata, tare da shirya yadda za ta tunkari zaben shekarar 2019.
Za mu yi abin da za mu yi don mu sake farfado da jam'iyyar nan ta zauna da kafanta ta ginu, mu yi hamayya da gwamnati mai ci ko mu sake karɓar mulki.
Sannan za ku ji ƙarashen hiranmu da Alhaji Sani Shehu, shugaban masu haƙar ma'adinai na ƙasa, kan kiran da suke yi na abin ƙasa fannin haƙar ma'adinai, tare kuma da fashin baki akan rikicin siyasar ƙasar Burundi. Yau ma kuma rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan shin ya dace a rage kuɗaɗen da ake kashewa a kan 'yan majalisar Najeriya ko kuwa bai dace ba. Domin bayyana ra'ayinku sai ku kira lambar nan, wato 202-205-2655. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Wata kungiyar ceton yara da ake kiranta Save the Children ta ce mai yiwuwa ne akalla 'yancin rani kamar 40 ne suka mutu lokacin da jirgin ruwansu na kwale-kwale na roba ya juya da su a cikin teku, watakila kodan ya sace ko kuma wani abu ya huda shi yayin da suke cikin tekun can kusa da gabar tekun Italiya. Kungiyar ta ce waɗanda suka tsira daga hatsarin sun gaya mata cewa mutane masu tarin yawa sosai ne suka hallaka lokacin da jirgin ya kife kuma ba su iya iyo ba. Wanda suka mutun dai sun shiga lissafin dimbin mutanen da suka jima suna ta halaka ta wannan hanyar a wannan shekarar da muke ciki, wanda aka ce sun kai mutane 'yanci rani kamar 1,750 wanda suka rasa rayukansu lokacin da suke kokarin su kai Turai domin su gujewa masifin talauci da sauran wahalhalun da suke fuskanta a kasashen Afirka ko kuma yankin gabas ta tsakiya. Wanda suka tsira suka ce wanda suka mutun sun hada da 'yan kasashen Ghana da Gambia da Senegal da kuma Ivory Coast.
Kotun tsarin mulki ta ƙasar Burundi ta baiwa shugaban ƙasar damar yaje ya tsaya zaben neman wa'adi na uku na mulkinsa. A yau Talata ce kotun ta ce shugaba Pierre Nkurunziza zai iya tsake tsayawa takara din ba tare da karya ƙa'idojin kundin tsarin mulkin ƙasar ba, tunda a cewar kotun an ba shi damar neman ƙuri'un kai tsaye na jama'a don neman sake tsayawa din. Sai dai kuma na'ibin shugaban alƙalin, wato alƙalin kotun ta Burundi, ya ƙi yarda da wannan matsayin kuma yanzu haka ya arce zuwa ƙasar Rwanda. Alƙalin Sel, wato Sylvain Nipangasirise, ya ce hankalinsa ba zai bar shi ya rattaba hannu akan abin da ya tabbata doka ba ta daidai da shi ba. Shi dai shugaba Nkurunziza wa'adinsa na farko 'yan majalisar dokokin ƙasar ne suka zaɓo shi, na biyun ne jama'a suka jefa mishi ƙuri'a. Saboda haka magoya bayansa ke ba da hujjar cewa zai iya sake neman wa'adi na mulki na uku kenan. To amma masu jayayya da abin sun ce shugaban ya saɓawa wannan yarjejeniyar da aka yi ta Arusha ta 2000. Da ta taimaka aka karkare yakin basasar ƙasar ta Burundi.
To jama'a, muna ba ku labarin nan daga Washington. Kungiyar 'yan tawayen ISIS ta ce ita ce take da alhakin farmakin da aka kawo shekaran jiya Lahadi a wani wuri da ke birnin Dallas ta jihar Texas a nan Amurka, inda ake gasar nuna hotunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad. Zuwa yanzu dai gwamnatin Amurka ba ta maido da wani martani ba game da wannan ikirarin da ISIS ta yi. To amma an san cewa a yau Talata ne wata tashar rediyo ta ita ISIS ɗin ta fito tana ba da sanarwar cewa mutanenta guda biyu ne suka kawo wannan harin a kan abin da ta kira taron masu neman ƙarfafa 'yancin faɗa albarkacin baki. Hata ƙara da yin gargaɗin cewa muna sanar da ko kuma muna sanar da Amurka ta san cewa abin da ke tafi ba sai ya fi wannan girma da kuma muni. Wannan dai shi ne karin farko da ISIS take ɗaukan alhakin duk wani hari da aka taɓa kawo nan cikin Amurka. 'Yan sanda sun ce wanda suka kai harin sun haɗa da Elton Simpson da Nadir Sufi, wanda ke zaune a gida guda a birnin Phoenix da jihar Arizona da ke nan Amurka ɗin. Su biyun ne suka je suka buɗe wuta a kawarin da ake nuna wannan hotunan, amma wani ɗan sanda kuma ya bindige su har lahira a nan take.
Yau sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ba zata a ƙasar Somalia. wanda shine mai irin wannan mukami na farko na Amurka da ya taba zuwa wannan kasar. Wakiliyar Amurya Amurka Pam Dawkins da ke tare da shi ta ce Mr. Kerry ya share kamar sauyi uku a babban filin jirgin samar Mogadishu. Yana ganawa da shugaban Somalia din wato Hassan Sheikh Mohamud da Prime Minister da sauran kusoshin gwamnatin kasar. Tattaunawa da yi an ce ta ta'allaka ne akan batutuwan tsaro da kuma neman wato fahimtar kokarin da Somalia take yi na cimma muradinta na inganta rayuwar al'umma yayin da aka tasarwa zaben shekara mai zuwa ta 2016. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda yanzu haka jam'iyyar PDP mai shirin barin gado ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin abin da ya sa ta sha kai a zaɓukan da suka gabata tare da shirya yadda za ta tunkari zaɓen shekarar 2019. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana.
Zan yi aiki tukuru wajen jagorancin wannan kwamitin don samar da mafita ta hanyar farfaɗo da wannan jam'iyya don taka rawar gani a zaɓe mai zuwa 2019. Shugaban kwamitin gano bakin zaren faduwar PDP a zaben da ya gabata Sanata Ike Ikoremadu a lokacin kaddamar da kwamitin a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza. Kan gaba kalubalen da kwamitin zai duba shine zargin handame biliyoyin naira da shugabannin jam'iyyar suka yi da sauran ha'inci na masu ruwa da tsaki hakanan da angulu da kan zabo a wasassa. Adamu Maina Waziri shine mukaddashin sakataren kwamitin.
Idan kana son ka jefo fitina a cikin al'umma wannan zamani musamman a ƙasar mu na Najeriya shine ka kawo maganan kuɗi. Mu muna gani abun da ya faru ya kawo mana asaran mulki ba maganan kuɗi bane. Abubuwan ya wuce kuɗi. Za mu yi abin da za mu yi don mu sake farfaɗo da jam'iyyar nan ta zauna da ƙafanta ta ginu. Mu yi hamayya da gwamnati mai ci ko mu sake karɓar mulki in Allah ya kai mu shekara na 2019. Wannan abin da muke yi akwai bincike na gilla, akwai bincike kuma na neman mafita. Mu za mu mai da hankali mu yi bincike don mu fitar da jam'iyyarmu daga halin da ba mu so ba, amma Allah ya ba mu rungumi kaddara, amma wannan bai hana mu kuma a demokradiyya mu yi fafatukan neman karɓar mulki mu dawo da mulki na gari don ƙasar nan ta samu ci gaba ba.
Ɗaya daga shugabannin jam'iyyar Barista Abdullahi Jalo ya alakanta matsalar da hadama.
Tunda an saida form na 'yan takara ya shige biliyan 10, to duk abin da ya shafi kuɗi ko kuma a ko ina ne abu ne wanda yake yi in mutum bai yi taka tsantsan ba to zai gamu da fishin mutane da yawa, don kuwa duk kowa bukatarsa ta rayuwa ta yau da kullum akan kuɗi ne. To in ba ka yi dabara wannan ya samu, wannan ya samu, an toshe wannan kofa, kai wasa so kaman yanda aka yi din, to ana samu matsala sosai ba na wasa. To wannan shine ya kawo mutane har baucoci suka dauka suka sa a kafofin watsa labaru cewa an ɗebi wannan kuɗin, kuma daga dukan alamu mutane suna ce ma kuɗin ma yafi haka.
Akwai bayanai da ke nuna gwamnonin PDP da ke da yawa a yankin Niger Delta da yankin Yan Ibo na son ture shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu don naɗa ɗaya daga cikinsu. Nasiru Adamu Elikaya, Muryar Amurka daga Abuja.
Wakilin Muryar Amurka kenan a wato Abuja babban birnin Najeriya, Nasiru Adamu Elikaya. To da zu a shirinmu na rana mun kawo muku hira da Alhaji Sani Shehu, shugaban masu haƙar ma'adinai a Najeriya waɗanda suke kira ga gwamnati wato da ta mai da hankali a fannin bunƙasa wannan harka ta haƙar ma'adinai. To a ƙarshen hirar na tambaye shi irin ma'adinan da Najeriya ke da su a yanzu haka.
Kuma maganar irin ma'adinan da muke da su a Najeriya suna da yawa sosai. A daga farko dai an san Najeriya da maganar kuza da Columbine, da akwai lokacin da ita ce ma ta fi kowace ƙasa tono a kusa a duniya. Sannan yanzu an wuce ma wannan gunda, akwai ma'adinai wanda masana'antu suke amfani da su. Kaga kamar su barite wanda masana'antun haƙo mai dole su amfani da su, muna da su a Najeriya. Muna da kaolin, irin wannan powder wanda ma farar ƙasa da muke ce mata farar ƙasa da Hausa. Kago nan farar ƙasa ana fenti, ana magani masu tuf, irin tuf da kaya nan ma suna amfani da shi da sauransu. Sannan kuma muna da su bauxite, muna da su dewa, haka ma duwatsu masu daraja din nan su ma muna da su iri iri a Najeriya kusan yanzu dai gwamnati ta ce da akwai ma'adanai 34 wanda sun riga sun tabbatar amma in kana binciken ma'adanan Najeriya zaka ga sun haura 150 iri zaka gani so saboda haka da akwai bukatar kowanne ma'adani a tsara su a san da akwai kaza a gu kaza da akwai kaza a gu kaza sannan kuma kowace jiha a san ta dan ma'adanan ta da misali yanzu kaga an san jihar Plateau akan kuza an san Zamfara akan Gold
baka ganin gwamnati tana buris da wannan fanni na hakar ma'adanai ne saboda ana zargin mambobinku da kin biyan haraji kuma suna gudanar da wannan harka ta hanyar da bata dace ba
maganan kudin shiga mutanenmu suna biyan kudin shiga daidai gurgudu amma su kansu gwamnati suna da bukatar su tallafawa ofisoshin su ba na jihohi domin su kokari su tabbatar da cewa ana aikin a ka'ida kuma ana biyan gwamnati a ka'ida yanzu fa in kana so ka biya gwamnati kai ne za ka zo ko a wani kauye kake kai ne za ka zo tiryan ka shiga moto ka zo birni ka je headquarters ka biya su amma kaga a wasu kasashen ba haka bane duk inda ake aka san cewa lalle ana hakan ma'adanan nan zaka gwamnati ta matso da dan ofisinta saboda a saukata biyan dai kenan na biyu kuma maganan masu tutono ba bisa ka'ida ba a yawancin kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa suna da wannan matsalar amma mu abin da muke shine wayannan mutane muna tattaro su sai mu forming din su kaman cooperatives ka gane
eh wato irin kungiyoyin na hadin kai da za a tallafa wa juna
hadin kai kungiyoyin hadin kai lokacin da gwamnati bankin duniya suka taimaka sun yadda an kakkafa su irin wannan kungiyoyin hadin kai saboda dan taimako da aka dinka musu da wanda in suka hada kansu suka je suka aka ba su license da wanda aka ba wa tifa da wanda aka ba wa crusher irin abun muke dutsen nan so saboda haka dole dai gwamnati sai ta yi kokari ta sa ta taimaka hatta wannan cooperative ma kamata da gwamnati da wannan kungiyar ta mu hada hannu kamar inda muka yi a da muka yi nasara yanzu ba mu dawo da wannan
Maduba tsakanin dan adam mu gani tsakanin dan adam yana kallon banza saboda kudi
Kalaji Sani Shauke nan shugaban masu hakar ma'adinai a Najeriya to a kasar Burundi wata kotun kasar ta amince shugaban kasar Pierre Nkurunziza da ya tsaya takara a zabe mai zuwa daga cewa wasu na ganin hakan ya saba kunnin tsarin mulkin kasar To kuya masana a fannin siyasa ke kallon lamarin ga Malam Tukur Abdulkadir malami a Jami'ar Jihar Kaduna dake Najeriya.
Ba wani abin mamaki a cikin wannan yanayi tunda kowa dai ya san irin yanayin yanda tsarin shari'u suke a kasashenmu na Afirka musamman inda kama karya ta zamanto ta yi katutu. Kaga ai a cikin suna rabe-raben cewa ai shekara 5 na farko da yayi wai kusan ai majalisar dokoki ne ta nada shi to kaga dai wannan kawai rainin wayau ne da kuma yunkurin tsara maida kasar Burundi ta koma fagen daga na kashe-kashe mara fa'ida da aka dinga yi shekarun baya saboda haka ba wani mamaki idan kotu a kasa irin Burundi wanda har yau demokradiya ba ta riga ta samu gurbin zama ba ba abin mamaki bane ba
menene yake sa suke son tsayawa wato su zauna a kan karagar mulki har na wasu lokuta in ka duba Sudan ka duba Zimbabwe da ma sauran kasashen Afirka menene yake kwadaita musu su zauna a kan karagar mulki nan ne
wato wannan maitan kasancewa a cigaba da mulki ya gina a bisa ta'asar da suke aikata a lokacin da suke mulki ne idan misali muka ga kamar misali Umar Hassan Albashir da ka bada misali na Sudan kowa ya san cewa mutum ne wanda yake shugaba ne mai kama karya shugaba ne da ya yi amfani da wata inuwa ya samu nasarar rike madafan iko da ya hawo ya zamanto ya ginu ya rusa waɗanda suka bashi wannan inuwar lokacin da ya samu mulkin sannan kuma yanzu ya zamanto cewa duk wani mai ga da shi yana son ya ga bayan shi baya ga wannan abin kuma ga rigimar da yake fuskanta da kotun duniya saboda haka na zargin da ake mai na aikata kisan kiyashi a Darfur da sauransu saboda haka in ka kalli misali ko da ma Robert Mugabe misali duka da irin waɗannan matsalolin ne shugabanni ta asan da suke aikatawa lokacin da suke mulki a Afirka shi yake sawa su zamanto suna jin tsoron rayuwa bayan mulki su kullun tunanin su da dai a ce su fita daga kan mulki to gara su mutu akan mulkin saboda suna ganin in dai suna kan mulki to duk wani babu yanda za a iya kama su a gurfanar da su gaban kotunan duniya sannan kuma a kasashen su za a ci gaba da mutane kama kariya kuma ta asa da sata dukiyar da suke yi babu abin da za a yi misali duk shi yake haifar da haka wannan shine cutar da take addabar ita ce cutar da take addabar shugabannin Afirka
to kana ga wace hanya za a bi a kaucewa tsinduma kasar cikin sabon rikici wato idan an zo wannan zabe na wata mai kamawa
ya zama wajibi dai musamman kasashen da suke da makwabtaka da kasar Burundi da kuma waɗanda suke da fada aje a wannan yanki da kuma ma duniya gaba ya zama wajibi dan nake ganin ko je ne nake jin sakataren harkokin wajen kasar Amurka John Kerry shi ma yana kira ga Nkurunziza da yadda ka nan bakar aniya ta tazarce to ina ganin idan aka samu hadin kai daga kasashen da suke da tasiri a abin da ke gudana a kasar Burundi za a iya jira mai baya kuma za a iya nuna mai cewa duk fitin da ya kunna shi kadai za ta cinye kuma ba za a bar wasu yan daba su zo su yi ma jama'a kisan kiyashi da aka saba yi ko kuma da kamar irin abin da ya faru shekaru wajen 21 da ya wuce ba
Malam Tukur Abdulkadir kenan malami a Jami'ar Jihar Kaduna dake Najeriya. Ta yau dai rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan alwashin da wasu ƴan majalisar da aka zaba suka sha na cewa za su sa a rage irin kudaden da ake biyan su. Shin menene ra'ayoyinku? Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato 202-205-2655. Kada a manta za a saka alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jiro lambobin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Madalla a tashin farko mun samu kira daga jihar Sokoto. Wane ne akan layi a jihar Sokoto?
Assalamu alaikum. Muhammad Lalo kana magana da Kajuru Abubakar Bulan yaki shagara lokar gamin Sokoto su tare da Najeriya.
Na'am.
A ra'ayina akan wannan ainihin kudori na ƴan majalisa a gaskiya ya dace na a rage musu kashi 50 cikin 100. Idan aka dubi irin kudaden da suke kwasa ainihin ga talakawa suna cikin rashin ainihin ruwan sha a hanyoyi da sauransu. Wanda yake tun gabanin yanzu akwai wanda ya nuna cewa kasafin kuɗin Najeriya suna tafiya ne ga 'yan majalisa. Idan suka yi la'akari da wannan suka dawo suka ɗauki kashi 50 cikin 100 insha Allah za a samu walwala, za a samu wutar lantarki, tsaro, ruwan sha mai tsafta.
To madalla mun gode ga wani kira kuma daga jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Suleiman Idris ne daga jihar Yobe.
To wannan Suleiman barka da shigowa wannan fili, menene ra'ayinka?
Ra'ayina kai furcin da wannan shi ɗan majalisun da suka yi aka rage kuɗinsu da za a yi, to wannan ya fara nuna demokaraɗiyya ta fara zama da ke gindinta.
To madalla mun gode Malam Suleiman. To dai abinda muke tattauna a kai shi ne a batun da wasu ƴan majalisu suka yi wato alƙawarin cewa za su sa a rage kuɗaɗen da ake kashe musu da takwarorinsu na ɓangaren zartaswa domin a samu a ƙarewa 'yan Najeriya aiki a duk faɗin ƙasar nan. A cewar su dai akwai kuɗaɗe da ake kashewa ta hanyoyi da ba su dace ba, suna masu cewa lallai idan har suna so a wato buƙatun 'yan Najeriya su biya dole sai a rage waɗannan kuɗaɗe da ake kashewa. Ga kira daga Abuja, wane ne a kan layi?
Na magana da Sani Nage Isu Abuja, gwagwada Abuja.
To madalla Malam Sani, menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya haka da sun kai gaskiya wallahi an san yin adalci, saboda gaskiya za a san samu sauƙin abubuwa da dama sosai na kamar irin kudaden da sun kace sun rage din nan. To gaskiya za a samu lagowar kudin hannu a abun nan ne a ne suke ma a matalakawa aiki a kan din nan.
To Malam Sani, mun gode, bari mu je jihar Kogi. Jihar Kogi, wane ne akan layi a Kogi?
Kuma yan majalisa sun san wannan salari ai bai daidai ba.
To Malam Sani, mun gode kwarai da gaske. Sai kira daga jihar Kogi, wane ne akan layi?
Na gode, kwan lafiya.
To madalla, mun gode. Wane ne akan layi a jihar Kogi? To kamar dai mun rasa wanda ke kallai a jihar ta Kogi, lambar dai da za a kira ita ce 202-205-655. Kada a manta, sai a sa alamar ƙari wato plus kenan, sai a saka ɗaya, sai a jero lambobin. Batun dai da muke tattaunawa shine kan kiran da wasu ƴan majalisu suka yi da suke wato dake kan shirin karɓar wato fara aiki na cewa za su sa a rage kuɗaɗen da ake kashe musu a majalisa domin a samu ayi wa ƴan Najeriya wato aiki sosai. A cewar su da akwai kuɗaɗe da ake kashewa ta hanyoyin da ba su dace ba, suna masu cewa idan aka yi hakan za a samu ci gaba a fannoni da dama. Yanzu ga wani kira daga jihar Adamawa, wane ne akan layi? Hello, wane ne akan layi a jihar Adamawa?
Ina Bashir Sa'ibu.
To Malam Bashir, muna jinka. To ina ga dai shi ma Malam Bashir daga jihar Adamawa kamar layin nashi ba shi da kyau, mun rasa shi. Sai a ci gaba da gwadawa, za a iya sake samun mu. Ga kira daga jihar Yobe, wane ne akan layi a Yobe? Hello, na Yobe, kana ji na? To wataƙila yawwa, to muna jin ka, menene ra'ayinka?
Musa Ibrahim Garba, cikin Shanu, Boston.
Na'am, to muna jin ka.
Wato ra'ayina yau shi ne abin da yake faruwa, dama ai ba bakere suke da kotun jama'a, ba sa suna hana gwamnati ta aiki a jama'a, irin haka din ƙara su rinƙa ragewa. Sun aka rage mun yana da kyau.
To kana da ƙwarin gwiwar cewa za a samu biyan wannan bukata, ganin cewa an sha waɗannan kiraye-kiraye cewa a rage kuɗaɗen da ake kashewa ƴan majalisu?
Ina da tabbatar maka cewa in dai har a mulkin Baba Buhari ne, dole ne ma a yi haka, saboda mutum ne jajirtaccen namiji ne, kuma gwarzo ne, zai tafiyar da mulkin nan yadda yanda ba ka damu.
To madalla, mun gode ga kira daga jihar Adamawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Bahauru Yahaya daga Malam Jihar Adamawa.
Yawa, to Alhaji, muna jinka.
Wannan abun da ƴan majalisan nan suka yi, Allah ya musu albarka. Dama muna tsammani ƴan majalisun ATC da wannan albarka. Saboda haka Allah ya taya su riko.
To ga dukan alamu dai shi ma layin nashi ya tsinke, amma dai ya samu ya dan tufa a lokacin bakin nasa. Ga kira daga Zamfara, wane ne a jihar Zamfara? Hello, wane ne a kallai a jihar Zamfara? To ina ga shi ma mun rasa shi. Batun dai da muke tattaunawa shine kan kiran da wasu ƴan majalisu suka yi na cewa za su shiga majalisar da farko, wato abin da za su yi in sun kama aiki shine za su nemi a rage kuɗaɗen da ake kashe wa majalisar, ƴan majalisun da kuma wato bangaren masu zartaswa. Ga kira daga Abuja, wane ne akan layi?
Salamu alaikum, Abdul Mumin ne daga Abuja.
Yawa, to muna jinka Malam Abdul Mumin.
Ga ruwa ƴan majalisa, gaskiya bai kamata a ce an nuna musu wannan al'amarin da ake mana ba. Gaskiya ya kamata a duba mana al'amarin su ko duba tsakanin da Allah su tabbatar mana da rayuwarmu tana hannu. Amma kara musu kuɗi bai kamata ba, ya kamata su zama iyaye na iyayen kuma.
Wato Malam Abdul Mumin, abin da ake magana akai shine wasu daga cikin waɗanda suka samu nasara a zaben da aka kammala ne suka sha alwasin cewa da sun kama aiki za su nemi a rage musu kuɗin da ake biyan su, ba wai a musu ƙari ba. Shine muke jin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
To ai ka da dai abin da suka zo su yi, ne mu koyi kamata su taimaka kasa ba, su taimaka kansu ba, so su fita jibi. Inda diwancin da suna da yayi da ya kamata.
To madalla, mun gode, bari mu cilla zuwa jihar Lagos a can kudu maso yammacin Najeriya, wane ne akan layi?
Alhaji Adamu.
Alhaji Adamu, muna maka barka da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Wannan kudin da ake za a rage, da an rage za a kawo PDP kuma.
Alhaji Adamu, muna jinka.
Da an rage, kuna jina?
Eh, muna ji, muna ji.
Nake da an rage kudin majalisa.
Eh.
PDP zai dawo kuma.
Menene sa ka faɗa haka?
Abin da yasa. Za su samu hanyar da za su shiga su yi sisigi.
To, Alhaji Adamu, kamana afuwa za mu tsaye da kai a nan domin lokaci ya riga ya fara ɗaga mana hannu, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wato wannan shiri da muke na jin ra'ayinku.
Yanzu kuma sai sharhinmu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka, Antony Blinken, a kwana-kwanan nan ya kasance a tattaunawa zagaye na biyar akan dangantaka tsakanin Amurka da Colombia a Bogota. A cikin jawabinsa na buɗe taron, mataimakin sakataren Blinken ya bayyana cewa ci gaban da Colombia ta samu daga tattaunawa farko bayan shekara biyar da suka gabata ya samu ne a sakamakon ƙarfin hali da juriyar mutanen Colombia, waɗanda suka mayar da tattalin arziki da tsaro a matsayin ginshiƙin ci gaban zaman lafiya da wadata. Daga cikin ɓangarorin da dama na haɗin kai, ƙasar Amurka ta bayyana cewar hukumar raya ƙasa ta Amurka ta ƙudiri aniyar samarwa da ƙungiyar nahiyar Amurka kuɗi $800,000 don tallafawa da tsara maido da zaman lafiya a Colombia, da tabbatar da warware matsaloli masu nasaba da filaye da biyan kuɗaɗen diyya da bayyana gaskiya, da kuma dawo da abokantaka da zumunci da shari'a mai tabbatar da zaman lafiya, da canye dakarun yaƙi, da warware ɗan marar yaƙi, da kuma mayar da tsofaffin mayaƙa cikin fararen hula. Ƙasar Amurka ta bar tabbacin goyon bayan gina adalci da zaman lafiya da ya cancanci jama'ar. Amurka da Colombia za su gano hanyoyin da za su taimaka a bunƙasa ilimin yara, musamman mata, manya da ƙanana, ta hanyar wani shiri na shugaba Obama da ya ta'allaka wajen taimakawa matan Amurka. Mata sun koyi yadda za su yi amfani da hanyar fasaha mai sauƙi wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Bugu da ƙari, shi wannan shiri yana ƙara ilimi da wayewa, kamar yadda 'yan Colombia da Amurka ke karatu a ƙasashen juna. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tuma da labarin, mu koma ga Aliyu Mustafan Sokoto domin ba mu labarai a taƙaice.
Mahmud, wata ƙungiyar ceton yara ta duniya da ake kira Save the Children ta ce zai iya yiwuwa akalla 'yan cirani kama 40 suka mutu a lokacin da jirgin ruwansu na kwale-kwale kuma na roba ya juye da su a cikin teku, watakila ko don ya sace ko kuma wani abu ya huda shi yayin da suke cikin tekun can cikin gabar tekun ƙasar Italiya. Ƙungiyar ta ce wanda suka tsira dai sun haɗa da 'yan ƙasashen Ghana da Gambia da Senegal da kuma Cote d'Ivoire. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa kotun tsarin mulkin ƙasar Burundi da a ƙarshen ta bayo shi shugaban ƙasar wato Pierre Nkurunziza damar ya je ya sake neman wa'adinsa na uku, wanda a da ake ganin kamar tazarci ce zai yi. Yau ne kotun take cewa shugaban zai iya wannan tsayawa ɗin ba tare da ya karya ƙa'idojin kundin tsarin mulkin ba, saboda an ba shi damar neman ya ƙuri'u kai tsaye daga wurin jama'a. Abin da yasa take faɗa haka shi ne domin da farko wakilan majalisar dokoki suka zaɓe shi.
Tumar Allah masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma guban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustafan Sokoto da ita ne gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu ne Mr. Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.